This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Zarau Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren Juma'a 1 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je da al'amura wato al'umma ke tufa albarkacin bakinsu dangane da sanarwar da shugaban Hisba ta Kano a Najeriya. Sannan malamin nan Sheikh Ibrahim Daurawa ya fitar yana cewa ya sauka daga kujerar shugabancin hukumar ta Hisba.
Idan malamai za su shiga gwamnati su rika yin taka tsantsan, idan duk abin da ya shiga zai zuba da kiman malamai, komai duk san da kake da kake wa mutum kana malami, da rika hakura, ka rika yin nasiha.
Idan shirin ya shiga makwabciyar Najeriya wato Niger, za a je da jama'a musamman mazauna kan iyakokin kasashen Niger din da Najeriya da ke cikin akuba tun tsawon lokacin sakamakon rufe kan iyakoki. Ke mamakin ganin mako guda cir da cirewa Niger din wasu kasashen Afirka uku, takunkuman da ECOWAS ta kakaba har yanzu shiru kake ji game da sake bude iyakar Najeriya da Niger.
Ga an bude ba daji ne ka zagaye a yanzu an tayi kuma don mafi wanda direbobin mu da na illala da na kwane da na sakwato daji muke bi tun lokacin da aka ce an bude har yanzu mu ga direba mai bi buda.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da sauran rahotanni, amma da farko ga Zarau Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Mutuwar akalla Falastinawa 112 da ke kokarin karbar agajin jin kai a birnin Gaza ya janyo yin Allah wadai daga kasashen duniya a yau Juma'a. Bayan da shaidun gani da ido da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka ce lamarin ya faru ne sakamakon budewa Falastinawa wuta da Isra'ila ta yi. Isra'ila dai ta musanta hakan, inda ta ce mutane da dama ne suka yi turmutsitsi da tattake juna, inda kuma motocin agaji suka bi ta kan wasunsu. Da farko, jami'an asibitin Gaza sun ba da rahoton cewa Isra'ila ta kai hari ne kan jama'ar da suka taru a da'irar Al-Nabusi da ke yammacin birnin Gaza. Shaidu daga baya sun ce sojojin Isra'ila sun bude wuta yayin da mutane ke kokarin ciro fulawa da kayan abincin gwangwani daga cikin motocin agajin. Da farko dai jami'an Isra'ila sun amince da cewa sojojinsu sun bude wuta, suna masu cewa sun yi hakan ne saboda a tunaninsu mutanen da ke garzayawa zuwa motocin agajin wata barazana ce. Sai dai a wata sanarwa ta faifan bidiyo da aka wallafa daga baya a jiya Alhamis a dandalin sada zumunta na X, wanda aka fi sani da Twitter, mai magana da yawun rundunar tsaron Isra'ila ya ce sojojin sun yi harbin ne domin yin gargaɗi da tarwatsa taron mutanen. Da take magana yayin da take cikin jirgin shugaban Amurka na Air Force One da ke tafiya tare da shugaba Joe Biden zuwa kan iyaka Amurka da Mexico. Kakakiyar fadar White House Olivia Dalton ta shaidawa manema labarai cewa wannan sabon abin da ya faru na buƙatar a yi bincike sosai. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun yi gargaɗin hana 'yan jarida mata da mata baki ɗaya shiga kafafen yaɗa labarai, sai dai idan sun bi ƙa'idar sanya tufafi wanda idanuwansu kaɗai za a iya gani. Cibiyar 'yan jarida ta Afghanistan ko kungiyar 'yancin 'yan jarida AFGC ta ce Muhammad Khalid Hannafi, shugaban kungiyar inganta nagarta mataimakin ma'aikatar Taliban, ya yi wannan gargaɗin a ranar Larabar da ta gabata yayin da yake ganawa da 'yan jarida a Kabul. A cikin wata sanarwa da ta fitar a shafinta na intanet, AFGC ta ce kakakin ma'aikatar Abdul Ghaffar Farooq yana bada shawara a wurin taron cewa su kiyaye ka'idojin tufafi masu kyau, inda suka nuna hotunan mata sanye da baƙaƙen kaya da mayafi waɗanda aka rufe fuskokinsu, idanuwansu kawai ne a bayyane. Farooq ya kuma bada shawarar cewa gidajen yaɗa labarai su guji yin hira da mata waɗanda ba su bi ka'idar sanya hijabi ko rufe fuskokinsu baki ɗaya ba. Shawarar ta ce Hannafi ya yi gargaɗin cewa rashin bin waɗannan ƙa'idoji na iya haifar da yiwuwar haramtawa duk macen da ta karya ƙa'ida aiki a kafafen yaɗa labarai. Shugabannin majalisun dokoki na ƙasashen Turai 23 sun yi kira ga kakakin majalisar dokokin Amurka Mike Johnson da ya jajirce wajen nemar wa Ukraine ƙarin taimako a yakin da take yi da Rasha. Sai dai kuma Johnson ya ce matsayinsa bai canza ba, cewa dole ne majalisar dokokin Amurka ta tabbatar da tsaron kan iyaka Amurka da Mexico da kuma samar da isassun kudaden gudanar da harkokin cikin gida na Amurka kafin su bada wani tallafi ga kasashen waje. Sojojin Ukraine da ke yaki a kusa da birnin Bakhmut da ke gabashin kasar sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai da harsasai don daƙile harin da sojojin Rasha ke kaiwa. Akan haka ne shugabannin majalisar dokokin Turai 23 suka yi wannan kira kai tsaye ga kakakin majalisar wakilan Amurka don samar da tallafi ga rundunar sojin Ukraine don ta samu ƙarfin yakar Rasha. Shugaban Amurka Joe Biden da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun je sassa daban-daban na kan iyakar da ta raba jihar Texas da Mexico a jiya Alhamis. Dukkansu sun isa yankin ne don jawo hankali akan karuwar bakin haure da ke neman shiga Amurka, amma sakonnin nasu sun bambanta da juna kuma sun nuna yadda 'yan jam'iyyun Democrat da Republican ke kallon wannan lamari mai muhimmanci a batu na zaben bana. Abu daya da abokan hamayyar suka amince da shi shine cewa matsalar yawaitar bakin haure na baya-bayan nan da ke tsallaka iyakar kasar wani abin damuwa ne sosai. A garin Brownsville, Biden ya yi magana game da dokar shige da fice wanda jam'iyyar Republican ke adawa da ita, yayin da Trump ya bayyana lamarin a matsayin yaki kuma ya ce manufofin Biden ne suka bude kofa ga dubban bakin haure da ke shigowa Amurka har suna zama masu aikata laifuka.
Zarau aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadilla, a yau zamu faro shirin ne daga jihar Kano, Najeriya, inda sanannen malamin nan kuma shugaban hukumar Hizba a jihar Kano, Sheikh Ibrahim Daurawa, ya sanar da sauka daga kujerar shugabancin hukumar ta Hizba, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana daga Kano.
Kamen masu aikata badala a wasu sassan birni da kewayen Kano da damkewa tare da gurfanar da matashiyan nan da ke kalaman batsa a kafar sadarwa ta zamani wato murja kunya na daga cikin abubuwan da suka sababa tsamin dangantaka tsakanin gwamnan Kano Abba Kabiri Yusuf da shugaban hukumar ta Hizba Malam Aminu Ibrahim Daurawa. A taransa da wasu rukunin malamai na Kano a jiya Alhamis, gwamnan na Kano an jiyo shi yana kushe ayyukan hukumar ta Hizba, al'amarin da ya sanya Malam Ibrahim Aminu Daurawa sauka daga shugabancin hukumar a yau Juma'a.
Sunana Magaja Ahmad Abubakar. Alan, idan malamai za su shiga gwamnati su rika yin taka tsantsan, idan duk abin da zai shiga zai zubar da kiman malamai, komai duk san da kake da kake wa mutum kana malami gara ka haƙura ka rika yin nasiha, domin fi sabilillahi shigan da Daurawa ya gwamnati ya afka kansa cikin gwamnati da siyasa gaskiya bai wa mutane mamaki. Kana malami ya kamata ka san mai hangen nesa.
Sunana Sabiti Garba. Bata kamata a ce mai girma gwamna kana lamba daya wai ka shiga duniya kana kaman aibata shi, dan kaman maganar da ya faɗa kaman aibatawa ne, shi sa shi kuma abin da ya masa yanzu kaman bai ji dadi ba a matsayin shi ne ya da shi gwarai sauka a karan kansa kafin wani abu yi. Ni dai abin da na fahimta kenan.
Sunana Musa Zangina Adam. Abinda shi gwamna yi kamar akwai gyara a cikin sa, saboda ita hukumar Hizba din nan a ƙarƙashin sa take matsayin sa na gwamna, kuma duk abin Hizba nan tayi aiki ne wanda idan akwai gyara a ciki shi ya kamata ya kira. Da wasu wani iya cewa kamar ya daba kansa wuka ne.
Al'ummar jihar Kano kenan suke tsokaci akan wannan batu. Gabanin kafa hukumar ta Hizba a hukumance zamanin gwamnan Kano Santa Ibrahim Shekarau a shekara ta 2003, wasu rukunin masu kishin musulunci ne suke gudanar da ayyukan Hizbar mai zaman kanta. Lamarin da manazarta ke cewa siyasa ta taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa ayyukan hukumar Hizba a jihar Kano da ma wasu sassan arewacin Najeriya. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine babban daraktan hukumar na farko a Kano bayan kafarta a hukumance.
babbar rawar da siyasa ta taka game da hukumar Hizba dora ta akan doka irin ta zamani ta yadda za ta iya kai ƙara za a iya kai ƙararta sannan da warewa wato ma'aikatan Hizba allowance da ake biyan su da kuma nada mata shugabanni da ba ta kayan aiki da ba ta mutsuguni duk wannan ya dada inganta yanda ya kamata aikin Hizbar ya zama ya kasance.
Sai dai a yayin da ake samun rashin jituwa ta fuskar gudanar da aikace-aikacen hukumar Hizba a tsakanin shugabannin siyasa da jagororin hukumar. Wasu malamai a Kano na bayyana fargaba game da makomar ayyukan hukumar.
Hanyar da aka faro kuma a gwamnatance abu yake nunawa makomar Hizba a Kano dan katura gora ma sai sun fi ɗan Hizba kwarcini a jihar Kano. Saboda yanzu maganar da mai girma gwamna yayi dangane da abin da ya shafi hukumar Hizba na wannan kame da suka yi to fa ya fasaki abin nan ne maciji ne a cikin ciyawa saboda duk yanzu ma sai badana Hizba ba za ta kwarjini a wajen su ba abin da kawai za su gano shine cewa tunda gwamna yana tare da su so da bai kamata ya bi wannan usulumin ba kuma in ya bi ma to su kuma wanda suke masu shedanci shi ma sai juyo kansu.
Malam Rabi Musa Abdullahi kenan guda cikin malaman musulunci a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
An gaida Muhammad Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Masu sauraro, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda 'yan kasar da ma 'yan Najeriya da ke kan iyakokin kasashen biyu ke ci gaba da mamakin ganin kusan mako guda tsir da sanar da ɗage takunkuman da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta zirga wasu kasashen Afirka hudu da suka hada har da Nijar din. Mazauna kan iyakokin kasashen Nijar da Najeriya ke mamakin ganin har yanzu Najeriya ba ta buɗe kan iyakarta ba, balle 'yan kasar su samu su dan numfasa.
Kwanaki 6 biyo bayan ɗage takunkuman da ECOWAS ta karkaba wa kasashen jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso da Guinea Conakry har zuwa ranar yau iyakokin jamhuriyar Nijar da Benin da Nijar Najeriya gefen jihar Sokoto kange suke, abinda ya sa Malam Zabiru Abdurrahman mai nazarin al'amuran yau da kullum cewa
to sun fito sun fada cewa sun bude bude to amma yanzu tsawon kwana 6 kuma ba wani al'amari wanda ya canza dangane da bude buden nan. Abinda muke nazari shine watakila ko su hukumomin da suke tsare da bodan ba su samu takarda rubuce ba umurni daga sama ta bangaren shi ainihin shugaban kasa na Nigeria, tunda shi shugaban kasa Nigeria kamar shugaba ne na ita kanta kungiyar ECOWAS, to nan umurni yana tasowa ne daga kungiyar.
Suma ɗan Niger da ke kan iyakar Ilela local government ta jihar Sokoto da birnin kwannin jamhuriyar Niger na ci gaba da nuna mamakin su game da kasancewar iyakar Najeriya kulle.
Abdulkadir nake. To, musamman abin da a wannan matsala ba, an ce muna takunkumi an hidda. Kuma bodoji muka dibe an ce an bude kuma bamu ga ni kasa ba saboda bamu ga hanyoyi mutane ya kai da kawo ba. Ba a bude ba kenan. Fadi na dai an kai ga takarda kuma manya su ki magana. To mu talakawa a ana aka ni da mu.
Sai shiru kenan kuke.
Eh ba su magana. To mu talakaya zamu yi. Mu cika mu koko a aka so da mu.
Tasu me kasu ta balo Niger. An ce an bude boda tsawon mako guda. Dan bude takunkumi to mun ji ga fadi amma bamu gani a kasa ba. A yau dai idan zaka tai Ilela sai ka sabka kasa. Wanda zai hito daga Ilela zo kwani sai ya sabka kasa. Kenan ko inda an buda da kowa ya wuce saman guduran ya wuce. Sun yi shuru-shuru muna son su yi magana saboda maganar da aka fadi majalta in ta tabbata gaskiya ne. Amma yin shuru haka ba mu iya mu gane gaskiyar ta.
Gudde kanwar jaci a bangaren ɗan Najeriya da ke kai komo a wannan iyakar inda suke ci gaba da talibibin wannan lamari.
Duru a sunana. Lokacin da an karu inda aka gangarawa kasa har yanzu nan na aka gangara ba a bi kwalta a bude kwalta ba dan dai ban gani bane dai ko ba gaskiya ba har yanzu kasa na aka
gaskiya dai mu gare mu ba a bude ba dan ko yoshin muna shiga ni dai ban ga an bude ba daji ne kasa ga AMB in tai kuma don mafi wanda direbobin mu da na Ilela da na kwanne da na Sokoto daji muke bi tun lokacin da aka ce an bude har yanzu mu ga direba mai bi buda ba ya bai wuce mu dai ba mu gani ba muna dai bi daji muna ga gangara muna taya muna yi abincin mu dawo.
A cewar wani dan kasar Benin da muka zanta da shi ta manhajar WhatsApp din bude iyakar ta da jamhuriyar Niger ta yi da kasar Benin dole ne sai diplomasiyar kasar Benin ta shiga na ta aiki inda yake cewa
Benin ai ale
Benin ta buɗe ta ta iyaka, amma jamhuriyar Nijar ba ta buɗe ba, saboda abinda na karanta a wata jarida na cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi hakan ne saboda sojojin Faransa da aka koro daga jamhuriyar Nijar na nan Benin jibge a iyakar Nijar da Benin. To don haka muna kira ga diplomasiyar kasar Benin da su gana da hukumomin jamhuriyar Nijar don su ma su buɗe ta su iyakar don al'ummomin biyu su soma walwala. A nasu bangaren 'yan Nijar da ke zaune a kasar Benin musamman a Kotonu sun shawarci kasar jamhuriyar Nijar kar ta bude iyakokinta sai ta yi ganawa ta garin da garin tsakanin kasashen biyu ta la'akari da matsayin da Benin ta dauka jin kadan bayan juyin mulkin da hambare Bazu Muhammad kan kargal mulki a ranar 26 ga watan Yuli shekarar da ta gabata.
Abdullahi dan cikin gida mai mazabni a nan Kotonu, dalilin da yasa aka rufe mana bodar nan ta ne Nijar ba su bude boda, ba wani dalili da yasa ba su bude bodar nan ba, boda sojojin nan na Faransa ne da aka buga cikin Benin.
Ni ina nan Kotonu tun 1988. Mu gaskiya mu rike nan ciki mu ba da goyon bayan ba Nijar ta bude, sai da in an zamana an tattauna.
Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jagoriyar Nijar.
An gaida Haruna Mamman Bako. Masu sauraro, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda ni Hassan mai na kaina zan jagoranta. Wanda a yau za mu duba batun kirkiro 'yan sandan jihohi da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce za a duba. Kazalika za mu duba raɗe-raɗin da ake cewar an sanya dakarun da ke tsaron fadar shugaban Najeriya zama cikin shirin kota kwana. To ko me ya zafi haka? Akwai kuma ƙarin haske a dangane da rikicin da ya daube 'yan bindiga daɗi waɗanda yanzu haka suna can cikin daji suna kashe kansu da kansu.
Wannan rahoton da wannan jaridar ta yanar gizo ta fitar ba gaskiya ba.
Under the United Nations an ce ai mutum 400 at least to a police, ma to Nigeria ya ce miliyan 1 to a police.
Barayin dajin nan suna bi suna kashe 'yan uwansu da kansu.
To madalla, a farkon wannan mako ne aka yi ta raɗe-raɗin juyin mulki a Najeriya, inda wata jaridar yanar gizo ta rawaito cewar har shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi taron sirri da kwamandan dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa, inda ta ƙara da cewar har ma an umarci dakarun da su zauna cikin shirin kota kwana. Amma kuma rundunar tsaron Najeriya ta fitar da wata sanarwa inda take karanta wannan jita-jita. Kakakin hedkwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Ismaila Gusau ya mun karin bayani.
Wannan rahoton da wannan jaridar ta yanar gizo ta fitar ba gaskiya ba ne, kuma muna ganin sun yi shi ne domin cimma wani guri na ƙashin kansu. Kuma kamar yadda aka sani, ita wannan runduna wadda take da alhakin kula da fadar shugaban ƙasa da kuma Abuja da kewayenta ba wai sabon runduna ba ce a Abuja nan. Runduna ce wanda an ƙirƙiro ta tun lokacin sa Abaka ta fara ballewa, tun lokacin headquarter Nigeria tana Lagos har aka dawo Abuja suna ayyukansu. Kuma wannan abu da aka ce wai an gan sun baza mutanen su ba gaskiya bane. Wannan jarida ba mu san inda ta samu wannan labari ba, kuma za mu dauki matakai na ganin cewa ba su sake da irin wannan rahoto.
To ko me masana ke cewa akan yadda sojoji suka yi saurin kareta wannan zargi? Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin kimiyya ne a Jami'ar Abuja.
To a karanta wannan akan gaba kware da gaskiya, mata yi sojoji su cigaba da biyayya ga shugabannin farar hula, su cigaba da kare demokradiyya duk da abubuwan da suke faruwa. Mulkin soja fa ba zaɓi ba ne.
A bayan nan dai a fili wasu 'yan Najeriya ke nuna sha'awar su ga mulkin soji, kuma suke bayyana kan ƙarara a kafofin sada zumunta. To ko me ke jawo hakan? Ga masanin kimiyyar siyasa Farfesa Abubakar Kari.
Wato takaice abin da ya kawo haka shine tsananin gazawa da shugabannin mulkin demokratiya suka yi domin magance manya da kananan matsalolin da suka addabi kasan nan. Shi yasa 'yan Najeriya da dama suke ganin cewa gara ma jiya da yau. Waɗansu suna ganin cewa demokratiya ba ta zina na musu komai ba, idan banda kawo rikice-rikice da rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali da talauci da miyata da sauransu. Shi yasa har ma suke ganin cewa ai a baya abubuwa ba haka suke ba, wato kenan a takaice a baya mulkin soja abubuwa ba su kazance, ba su tabarbare irin na yanzu ba. 'Yan Najeriya sannu a hankali da dama daga cikinsu suna yi wa mulkin demokuraɗiyya, mulkin farar hula, yankan ƙauna, saboda ba su gamsu da irin yadda ake mulkin ba.
Amma kakakin sojojin Najeriya General Tukur Gusau ya ce za su ci gaba da biyayya ga tsarin demokuraɗiyya da kuma kare tsarin mulki.
Kuma rundunar sojin Najeriya za ta ci gaba da kare martabar tsarin mulki na demokuraɗiyya wanda a halin yanzu ake yi a Najeriya. Za mu tabbatar da mun kare wannan tsarin mulki.
General Tukur Gusau. Bari mu duba batun 'yan sandan jihohi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince cewa za a duba batun kirkiro 'yan sandan jihohi. Kamar yadda ministan watsa labarai na kasar Muhammad Idris Malagi ke wa 'yan jaridu ƙarin bayani.
Shugaban ƙasa ya amince cewa a duba maganar yiwuwar kafa 'yan sanda a jihohi, wato maimakon 'yan sanda a gwamnatin tarayya da ake kaiwa jihohi kowace jiha za a iya wannan. Amma kuma wani abu ne sai an tsaya an duba an tantance, kwamiti ta zauna ba abu bane kawai za a fada a ciki kai tsaye.
Na nemi jin tabakin tsohon mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya AIG Aliyu Garba kuma zai ce akan haka.
Amma yanzu to America da sauransu sun ƙasashe da wanda yake sun riga sun ajiya sun san wasu abu, amma culture nan mu da tradition shin namu da wasu abubuwan mu kuma kalwa da irin behaviors namu na sha'anin siyasa, to abinda muke tsoro akan shi ke aka bar power, aka ce na state police aka bar power, maybe za a samu difference na political abin ga tsakani, to kaga ana iya jawo wani problem da wani abu. To in dai ba abin nan in national ne, to kaga is effectively at the national level, at the police at the state level zai iya yana da nashi advantage sosai kuma yana da nashi disadvantage, amma da disadvantage na a wannan irin wa'annan lokaci da ake ciki yana da shi yasa noga cewa ra'ayi a kara faɗaɗa watan 'yan sanda suka yi in suka yi kamar yanzu yadda muke da shi a Egypt tun ina, kuma kaga under the United Nations an ce ai mutum 400 at least to a policeman, to Nigeria ya kai million ɗaya to a policeman. To amma idan suka yi wannan aka ƙara zai kuma zai taimaka sosai at this level, domin a cire wani zuciya na irin cewa ana tsoron idan aka yi state police zai iya jawo wasu abubuwa saboda because of political differences.
Kamar takamaimai mai ake jin tsoro ne.
Bai yawa. Kada zai iya kawo kada a ce an administra an bayar kuma directive ne na power. Wani mutum na zaune ko a gidan shi ko wani abu zai iya faruwa. Da abin sai a tabbo shi a je a kamo shi. In an zo matahin ma a ce ina yake ina ga shi ba a sani ba. Kada duk waɗannan abubuwan da ake tsoro a kan shi kenan. Especially na irin demokradiyya cause of political differences. Abin da mutane suke tsoro kenan. Kuma yanda za a yi a ce wani ya je daga wani jiha zuwa wani jiha ana iya samun waɗannan problems. Ko wani ya gudu ya je can, to wataƙila inda ya je can mabuya ne wanda suke kuma suna supporting nashi, to sai ga ya zama to za a samu problem da yawa. Sannan kuma muna magana batun kuɗi na salari, wasu ma hakujoni ai ba su iya biyan sauran abubuwan su ba. To yanzu wa'annan an zo an kawo an karo mu jiha wani abu ne mai ƙarfi. Kaga a ce ammunitions, a ce arms, a ce motoci, a ce wajen tsatsayawa, a ce kuma muhallin su, wa'annan ba abu kaɗan ba ne.
To yanzu ranka da menene abin da ya kamata a yi to?
Wa a faɗaɗa 'yan sanda, ku ba su abin da duk ya kamata a ba su. Wani faya ɗin su na gida wasu abubuwa a tabbata an same shi. Kaga duk irin waɗannan in aka yi su za su taimaka sosai, kuma za a faɗaɗa kuma za a ji daɗin wannan ƙasar insha Allah.
Yanzu kuma sai batun rikicin da ya ɓarke tsakanin 'yan bindiga daɗi inda suke can cikin daji suna karkashe junansu. Na tuntuɓi Munir Sani Furagirki da ke jihar Zamfara da kuma ke sa ido kan sha'anin tsaro a arewa maso yammacin Najeriya. Ko mai an masomin wannan rigima?
Gaskiya babban abun da ya fara hada wannan rigima na barayin daji wanda ya faru a wannan sati da muke ciki tun daga ranar Lahadi har zuwa Litinin har kawo yanzu da muke wannan magana da kai, da har zuwa yanzu barayin dajin nan suna bi suna kashe 'yan uwansu da kansu. Abin da ya faru shi ne tun a shekara ta 2018 akwai Alhaji Miyayi wanda shi ma kasurgumin dan bindiga ne wanda dabar shi take ƙauyen Madaci a ƙaramar kuma Sabuwa da ke jihar Katsina ya bama Alhaji Umar dan Najeriya wanda dabashi take gabacin ma da a ƙauyen Rafi ƙaramar hukumar Gusau shanu guda 40 a shekara ta 2018 to sai daga baya kuma shi Alhaji Miyayen ya rasu ani shi Alhaji Baldi shi ya hau halifancin shi na ta'addanci shine ya zama wannan kacallan da ke kula da yankin Sabuwa dan Dime da kuma wani yanki na ƙaramar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna to wannan Alhaji Baldi din satin da ya shekarar da ta wuce ya zo da niyya an sa waɗannan shanun tunda sun zama na magada shanu 40 sai dan Najeriya ya bashi sa 10 bana da ya dawo ya ansa wannan shanun dan Najeriya ce bai san da wannan maganar ba babu shanu shi kuma yace tunda babu shanu yaran shi da ya zo da su akan mashin 20 su bi daban nan su ci gaba da ansan makamai yake a hannun yaran Umar dan Najeriya wannan umarni da suka yi haka ya faru ka ci gaba da tara makamai kuma wasu mashin 20 suka kuma fitowa daga can daba shi Alhaji Baldu da ke Sabuwa suka zo nan don su taimaka masa to abu ya fi karfin dan Najeriya shi yasa har ne madauki daga gurin Alhaji Ado Aliru da kuma kanin shi Isuhu Yalo inda suka je suka kwanta a tsakanin tafkin Kazai da hayin Alhaji da yan wari nan wajajen suka kwanta suka yi musu ambush suka kashe mashin 20 na farko na biyu ya zo aka kashe mashin 10 suka gudu daga nan wannan rigima ta fantsama ko ina to shi kasancewa Alhaji Baldu suna da alaka da shi wancan kasur gumin dan bindiga Dogogide da jin an kashe shi Dogogide ya taso da tawaga irin su Jan Burus da sauran masu fada a ji a harkar ta'addanci waɗanda suke karkashin shi suka zo dajin mun hayi a daba Ado Aliru suka kame ta suka kona hatsin shi da abubuwa na amfani yau da kullun suka ci gaba da farautar shi to kasancewa banda daba mun hayi Ado Aliru da kai gidansu wanda yake dutsen Asaula a yammacin garin Yan Kuzo da ke karamar hukumar Tsafi ya gudu nan gurin suka ci gaba da neman shi har sai da Halilu Kacalla ya zo ya shiga tsakani ya sa baki aka tura wakili wanda zai je ya ansu makaman Alhaji Baldu waɗanda bayan an mai ambushi da mashinan shi aka kwace aka turo wakili daga cikinsu wanda aka yarda da shi ya zo ya ansa ya kai musu har yanzu wannan fitinar ba ta ƙare ba saboda koda sun ce sun haƙura ba mutane bane masu yafiya ba mutane bane masu ƙariya daga nan zuwa shekara dariyan Allah ya musu tsawon rai ko ƴaƴansu ne sai sun ban mana wasiya akan siyake waɗancan mutanen
daga bisani majalisar dattawan Najeriya ta ce tana aiki kafada da kafada da bangaren zartarwa don shawo kan matsalolin tsaro da suka dabaibe Najeriya a halin yanzu shugaban kwamitin tsaro da hukumar bayanan sirri na majalisar dattawan Najeriya Sanata Shehu Buba yayi wa wakilinmu da ke Bauchi karin bayani
kuma rashin tsaro nan kusan kowa ya san cewa ba yau ta fara ba ko gwamnatin nan da ta shigo kusan kaman gadan da ta yi ta ma wancan gonin tushe da gatan da ta yi a gonin tushe so haka abun ake tafiya amma ina tabbatar muku a yanzu hukumance muna yin duk abin da zamu iya yi mu ga cewa an dawo da tsaro a yankin arewacin Najeriya domin shi mai girma shugaban kasa kuma ni a matsayina na chairman Senate Committee on Security and Intelligence muna tattaunawa kuma muna gani muna mu'amala da manyan jami'an tsaronmu su duka muna aiki tare mu ga cewa yadda zamu kawo ƙarshe wannan kuma alhamdulillahi ana nasara ai yanzu za ku ga cewa kusan ai an yi nasara babun ba zai kare rana daya ba amma dai za a ga cewa yanzu ai irin yadda za a tashi gari guda a ce an yi attacking an kashe mutum 100, 150, 30 duk abun kusan yanzu abun ya rage amma dai tunda abun yana nan da yawa so amma ina tabbatar muku cewa insha Allah ta'ala muna yin duk abin da zamu iya yi mu ga cewa mun kawo ƙarshen rashin tsaro da kuma ta'addanci da 'yan ta'adda da suke addaban mutanen mu suke hana mutanen zaman lafiya
Sanata Shehu Buba Masu sauraro da kuma wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tobalin tsaro na wannan mako a madadin wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
To madalla masu sauraro baki ɗaya kuma a nan ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Amma kafin nan muna miƙa saƙon tayin murna ga iyalai, ‘yan uwa da Dakladan Salihu, tsohon darakta jiran na hukumar rediyon tarayya Najeriya FRCN. Bisa sarautar bardan yamman Bauchi na farko da mai martaba sarkin Bauchi zai naɗa shi a gobe Asabar idan Allah ya kai mu biyu ga watan Maris a fadar mai martaba sarkin na Bauchi. Allah ya ja kwana ya riƙa tayi wato ya tayi riko. Yanzu a madadin Zara Ofagi da Tiani gabatar da shirin da Fiona Nanduru da ta bada umarni da injiniyan mana yanzu Mr. Bill. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC, mu kwana lafiya sai da safinku.